Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 24 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldiniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Babaya ko makiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal za mu gabatar muku shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
To Baba, jiya Talata an bayyana Boris Johnson a matsayin wanda zai mai gurbin Theresa May a matsayin Prime Minister Birtaniya. Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da yunkurin murkushe kudirin dokar hana rashin shishigi a zaben Amurka na 2020. Hanyar da kasar Sudan ta bi don kafa gwamnatin farar hula za ta zama mai tsawo da wahala a cewar wani jami'i.
Kanan labaran kenan. Idan kuka gaba jin labarai za ku ji cewar ƴan sandan gwange da ke jihar wato Maiduguri da ke jihar Borno sun lanka da wani matashi dan karan wato kashi kenan har lahira. Wannan yar wannan matashi kenan da aka mai duka har lahira. Bayan haka ƴan Najeriya kuma suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sunaye 43 da shugaba Muhammadu Buhari ya aike wa Majalisar Dattawan Najeriya domin a tantance su kuma a tabbatar da su a nada su mukabban minista.
Yanzu kamar Edo an dauki minista guda biyu an bata. Ƙuri'a nawa muka samu a wajen? Kaga Bauchi ya cancanta a bata guda biyu, amma da ya kamata a raba. Tunda wannan Bauchi ta gabar ce, to da ya kamata a kai ta Bauchi ta tsakiya.
Madina Dauda kuma na tafi da shirin ta na demokradiyya a yau, amma duk sai ba an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata an bayyana Boris Johnson a matsayin wanda ya nasara a takarar masu ra'ayin riƙau da aka kwashe makonni ana yi domin mai gurbin Theresa May a matsayin shugaban jam'iyya, wanda hakan ke zama sharar fagen gayyatar da sarauniyar Birtaniya za ta yi masa yau Laraba domin ya zama sabon Prime Minister kasar. Johnson tsohon ɗan jarida mai dogon buri kuma wanda ya taɓa zama magajin garin London ya ta'allaka rayuwar siyasarsa ga wannan babban matsayin. To amma ko irin haba-haban nan da akan yi masaban shugaba da ƙyar ya samu don tuni ma matsayinsa na Prime Minister ya hau, wato ya hau tsini. Muddin bai guna da al'amuran da yadda ya kamata ba, to wajen gazartar da wa'adin sai ya doke Lord Rockingham, wanda ya yi kwanaki 96 kadai akan mukaminsa a shekarar 1782 a matsayin Prime Minister Birtaniya mafi gazartar wa'adi. 'Yan tawayen cikin jam'iyyarsu wanda Phillips Hammond ke jagoranta sun fito karara sun bayyana cewa idan har yi kokarin fitar da Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da cimma wata yarjejeniya ba a Brussels, to za su haɗa kai da 'yan jam'iyyar adawa wajen durƙusar da gwamnati da kuma yin kafar ungulma tsarin ficewar kungiyar Turai da aka yi wa lakabi da ficewa ko ta halin kaka. Hakan ka iya kaiwa ga gudanar da zaben gaggawa wanda zai yi wuya 'yan ra'ayin riƙau su ci. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa, wanda ɗan Republican ne, da take-taken danna wani ƙudurin doka da aka gabatar da zuma kare zaben shugaban Amurka na gaba daga duk wani katsalandan daga Rasha da sauran ƙasashe. Sun kuma yi gargaɗin cewa saboda take-taken Trump da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa ɗan Republican Mitch McConnell, lokaci na ƙurewa na samar da ingantaccen tsari gabanin zaben shekarar 2020. Da alamar shugaban masu rinjaye bisa buƙatar Father White House ya mai take-taken murƙushe duk wani ƙudurin doka mai inganci a matsayin babban abin da ya sa a gaba, a cewar Mark Warner, mataimakin shugaban kwamitin leƙen asiri, yayin da yake zanta da manema labarai lokacin wani taron manema labarai a ginin majalisa a jiya Talata. Hanyar da kasar Sudan ta bi don kafa gwamnatin farar hula da za ta zama mai tsawo da wahala, a cewar babban manzon Amurka a kasar, mako guda bayan da majalisar mulkin sojojin kasar da kungiyoyin yan adawa suka cimma yarjejeniya ta bayyana yadda za su gudanar da mulki a cikin shekaru uku. Yarjejeniyar da ta biyo bayan zanga-zangar siyasa da ta shafa watanni bakwai ta kuma saukar da daddan shugaban kasar Omar al-Bashir, kuma yawancin zaman tattaunawar ya hada da kusoshi a kasar da ke da arzikin mai. Amma akwai sauran ayyuka masu yawa da suka rage a yi, a cewar Donald Booth, jakadan Amurka na musamman a Sudan, tun lokacin da aka nada shi a matsayin makonni shida da suka gabata. Booth ya shirya zaman tattaunawa masu yawa a Khartoum da Brussels da kuma Addis Ababa, inda bangarori daban-daban ke kokarin bayyana damuwarsu da kuma yadda suke kallon sabuwar kasar Sudan za ta kasance. A wani taro da aka gudanar ta kan waya a Brussels jiya Talata, Booth ya yi nuni ga wasu bangarorin da ya kamata a tattauna a kansu. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, fadar White House ta yi hasashen cewa majalisar dokokin tarayya za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar farfado da damar da gwamnati ta iya biya bashin da ake binta cikin shekaru biyu masu zuwa, ta hanyar janye iyakar da aka gindaya ta adadin bashin gwamnati ke iya ci. A lokacin guda kuma a samar da adadin kudaden gwamnati za ta iya kashewa duk shekara har zuwa shekarar 2021. Ina tunanin wannan yarjejeniya ce da za ta iya samun amincewa, a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsini da tanadi, mafadar White House Larry Kudlow ya ci gaba da cewa, ina jin mutane suna amincewa, yan jam'iyyar Democrat da Republican, ba wai duk abin da muke fatan samu ba kenan, amma ta zarce iyakar adadin kudaden da gwamnati za ta iya ranta. Wannan na da muhimmancin gaske, ba za mu gaza ba a fannin tsaron Amurka. Yarjejeniyar da aka cimma ranar Litinin tsakanin shugaban kasa Donald Trump da manyan 'yan majalisar Republican da Democrat, da alamun zai kawar da rufe ayyukan gwamnati kamar wanda ya faru na tsawon kwanaki 35, wanda ya rufe ayyuka masu yawa a shekarar ta gabata har zuwa watan Janairu. Amma batutuwan kashe kudade kan wasu abubuwa da aka ware za su iya ci gaba da tasiri a 'yan kwanaki kafin kasafin kudin shekarar 2019 ya kare a watan Satumba. Daga ƙarshe, wani alkali a Puerto Rico ya bayar da takardar izinin binciken wayoyin gwamnan wannan yankin ƙasa na Amurka, Ricardo Rosello, da wasu makarabansa na siyasa su 11, saboda tabargaza da suka yi da aka gano ta wayar hannu. An bayar da takardar izinin ne ga mutanen da suka ki bayar da wayoyinsu a wani bangaren binciken. Mai magana da yawun ma'aikatar shari'a ta Puerto Rico ya faɗa kamfanin dillancin labaru na Associated Press. Sammacin na zuwa ne kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka cika kwanaki 10 a jere domin nuna rashin goyon bayansu ga gwamna Ricardo Rosello. Amma an kawo ƙarshen zanga-zanga da daren ranar Litinin bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar da suka hada a kusa da gidan, gwamna a babban birnin Shangwan.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A Najeriya, al'umman kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sunayen mutane 43 da shugaba Muhammadu Buhari ya aike wa majalisar dattawan kasar domin tantancewa da amincewa da su ya nada su mukamin minista. A hirarsa da wakilinmu na Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ɗaya daga cikin makusantan shugaban Abdulhamid Dambalki, wato kwamanda, ya ce bai kamata a baiwa wasu jihohi kujerar ministoci guda biyu ba, kuma yana cewa,
abin da na kallaci wannan zubi, kasan idan Allah ya kaddara abu zai faru shi zai faru, amma mu muna da ayyukan tambaya akan wasu ministoci, dan ba dan wani abu ba zaka ga cewa wasu ministocin bai dace ma wata jihar a bata wata ministoci biyu ba, zaka ga cewa wannan bangare fa ba zaben mu suka yi ba, amma an ba su minista biyu. Kaga bangaren Sokoto ta kamata a ce an ba minista biyu, ko kuma a ƙara wa jigawa ya zama minista biyu, ko Kaduna ta zama minista biyu, domin nan ne matattarar ƙuri'ar shugaba Muhammadu Buhari. To, zaka ga cewa idan ka duba Bauchi,
zaka ga gaba ɗaya Katagun Emirate gaba ɗayan ta take da masitoci biyu. Wannan nan ma tunda akwai tsohon minista da ya kamata ministan a dauko kuma a wani bangare na Bauchi, tunda Bauchi ita ma herkwata ce ta siyasar shugaba Muhammadu Buhari.
Kaman komanda na cewa yadda aka fasalta tsarin yadda aka rarraba mukaman babu daidaito a ciki kenan.
Akwai daidaito amma kuma akwai rashin sani dan ba za mu ce kuskure ba, amma dai ni na tabbata mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari binkicen da yi ba za mu ce ba daidai bane, amma dole mu a mu ɗan siyasa muna da hangin da shi bai da shi, tunda mu muna tare da talakawa ne.
Kana ganin kamar wani wasu jihohin ba su cancanci a ba su kujeri biyu na minista ba kenan?
Wallahi bai cancanta ba. Yanzu kamar Edo an ɗauki minista guda biyu an bata, ƙuri'a nawa muka samu a wajen? Ka ga Bauchi ya cancanta a bata guda biyu, amma da ya kamata a raba tunda wannan Bauchi ta gabar ce, to da ya kamata a kai ta Bauchi ta tsakiya.
Baka ganin wannan yanayin zubi da aka yi kamar shi shugaba Buhari ya getta al'amura tunda a waccan gwamnati musamman Kano ya bata minista ɗaya ne, yanzu kuma ya bata biyu?
To Kano ba za mu ce da shugaban ƙasa komai ba, sai dai mu ce madalla. To amma za ka ga cewa a ministocin da ibayar guda biyu, ɗaya ya cancanta ɗaya bai cancanta ba. Abin da yasa bai cancanta saboda ba mutum ne mai mu'amala da al'umma ba, shi kuma minista ai ana son ya wakilci jiharsa, ya zama mutum ne mai amana, ya zama mutum ne wannan isan abin da yake ba mai son zuciya ba. Don haka idan ka ɗauko ministan guda ɗaya ba shi da dangantaka da 'yan siyasa, to ina ma talakawan za su gan shi yana cikin GRA a zaune. Akwai kuskure da aka yi, muna fatan shugaban ƙasa i gyara. Ana so a duba gaskiya da rukun amana, tarihi shi yake maimaita kansa. Mutanen Kano duk sun san su, wasu ma 'yan Najeriya sun san me ya faru.
Kana so shugaba Buhari ya sake kallon wannan list kenan don a tabbatar da wancan tsari da kake ganin shi ne ya fi dacewa da bukatun ku da siyasa?
Wallahi ne ina ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari koda ba zai zama shugaban ƙasa ba, ya riga ya gama 2023, to ya kamata isan cewa shi uba ne a siyasa. Itsai da mutumin kirki mu sake zabansa. To don haka idan mun ba shi shawarar wasu ba su cancanta su zama ministoci ba, sannan wasu jihohin bai kamata a ba su minista guda biyu ba, ya kamata sai a duba minista in za a bayar guda biyu, to a duba jihohi mafiya rinjayen ƙuri'a da mafiya siyasar shugaba Muhammadu Buhari da suka yadda da shi suka zaɓe shi. To irin waɗannan jihohi don an ba su ministoci guda biyu babu laifi.
To madalla, wato wani makusancin shugaba Muhammadu Buhari kenan a hirarsa da wakilinmu na Kano. Wani magidanci a Maiduguri da ke jihar Borno Najeriya ya ce 'yan sanda sun kashe masa ɗansa babu gaira babu dalili. Haruna Dauda ya kai ziyara a gidan mutumin kuma ga rahoto da ya shirya mana.
Wata da ake kira Fatima Sama'ila kenan ke bayyana kokenta game da yadda wasu jami'an 'yan sanda suka zo suka kwashe su da ita da ɗan uwanta har suka yi sanadiyar mutuwarsa a ofishin 'yan sanda da ake kira Gunge Police Station da ke cikin garin Maiduguri. Wannan lamari dai ya auku ne a ranar Juma'a ta gabata, inda waɗannan jami'an 'yan sanda suka kame wannan saurayin da yarsa. Aka yi awon gaba da su zuwa ofishin 'yan sandan da ke Gwange, wadda har suka yi kwana guda a hannunsu, wanda washe garinsa aka shaida iyayen yaran cewa yaron ya rasu. Mun dai nemi ƙarin bayani wajen yar shi wannan marigayin ko me ya haɗa su da jami'an 'yan sandan. Ga dai abin da take cewa.
Ba abin da makai, ba abin da makai.
Me 'yan sandan suka ce muku lokacin da suka kai ku ofishin 'yan sanda?
Ba su tambaye mu ba.
Ko sai suka karmaya ku a cikin cell ko ya?
Ba su tambaye mu ba, shi ba a kai shi bayan cell ba, a gabana aka dake shi duka ta kai ta kunne da ido. Ina ba hakuri, ina kuka, ina neman alfarma su yi hakuri. Shi wanda aka yi abin da shi yana tsaye, na ce ka yi hakuri ka musu magana kwarsu da ke, sai ce za mu ga takamanki.
Yanzu a gabanki dai suka kashe dan uwan naki?
Ba a gabana suka kashe shi ba, amma a gabana suka dake shi. Illan da na riga na san wannan ba zai tashi. Ina neman alfarma wannan mutumin, sai buɗan bakin shi ya ce masa nan gaba in ka gani ko layi ma za ka canja. Na ce ka yi haƙuri, ko dan mutunci ko dan idan mama tana ta kuka ka tana ta hawan jini tana binka, duk da ma bamu san me aka man aka maka aikata maka ba kai hakuri
to lokacin da dan uwan nake rasu me suka ce da ke
akwai ni bisu fara bisu ga mun ma ya rasu ba saboda lokacin da suka ce aje a sashi a wannan wani lungu ina jin ihun sai ina kuka suka ce aje a kulle suka zo suka sani suka kulle ni bisu tambayan me ya kawo ki ba yaran nan ina ganin dama hankali jiki hankali na baya jiki na tun wannan dukan da na gani
kace yar sa ko shine
ni ce kanina ne na uku ban gansa ba sai misalin karfe 8 sai naga an ruko shi an tallafo shi ina da dahi wai
Mallam Muktar Musa dai shine mahaifin wannan saurayi da ake kira Hassan Muktar dan shekaru 22 da haihuwa da kuma game da ajalin sa a ofishin yan sandan da ake kira Gwange Police Station ya mun bayani game da abin da ya wakana tsakanin jami'an yan sandan da kuma dan nasa kamar haka
abin da ya faru din akan akuya ce da suka kamo akuya na suna bugo shi kuma mun rigayi din yace masa kai ya ko ka kamo wannan akuya ta mutane in kun kashe ta ai ba za a bar mu ba
shi dan ka
din eh dana to da suka saki akuya din shikenan shi wannan mobile police ya tambayi yara din kai me yasa kuka saki wannan akuya sai suka ce a gaya hafan wansa shi yasa mu saki akuya din kan hafan yazo ma dama ya gama kucin da bindiga to da ya kucin da bindiga Hassan sai durkusa da kafar shi yana tafiya da rarrafe da rarrafe haka yazo wajen shi da ya samu sai kwalfe shi da mali yazo shaƙe shi kuma sauran mutane ma su ne suka zo suka kwace shi da kyar muna da nakawa misalin ƙarfe 5 shi wannan ana ce mai basaran da a cikin mobile police din da suka je kuma misalin ƙarfe 5 da rabi suka ce baba ina dan naka sai na ce gashi ana ina yayin tashi sai na ce ga ta anan gurin sai suka ce to duka muna san su
sun ganin su
eh suna san ganin su da suka zo kawai shi take ma Hassan na gure shi suka sami shi anku shi suka jefa shi a bayan nafi akwai wani dan guri da ake sa kaya a bayan nafi shi suka jefa shi da suka jefa shi ma ruwa tana sai anya yaran nan ko zasu bar mai je dawo da rai nace a bako ne yanzu zamu bi bayan sa ai da muka zo gida da safa da Allah ya kai mu kamar misalin karfe 6 ma saboda sun kwana da bazuta ba mai shi da haka suna mana haka shi DPO din na gurin sai kira lawane ne bulamomi ne aka zo aka tara su a gurin can dai su bisu ga mana yaran su ba sai misalin karfe 3 da rabi shikenan sai DPO din yace mana ai ga fari ku je ku dauki yaron ku Allah ya mihi cikawa
likafa
ne
kenan
likafa ne ya sai ibada yanzu haka ma likafa ne yana hannunsa yaron
na kuma tuntubi commission yan sandan jihar Borno Muhammad Aliyu Ndaso game da aukuwar wannan lamari ga kuma abin da ke cewa
game da maganan zancen mutuwan yaro na samu labari akan wannan abu mai makamancin yadda ka fadan nan amma abin da yasa badan baka tabbaci yanzu ba na kafa ana bincike akai lalle akwai abin da ya faru da ya kai ga halakan wani yaro
an kafa komiti da yanzu ana
bincike
har yanzu dai ba kammala yiwa wannan yaro jana'iza ba sakamakon takaddama yadda yaron ya rasu tsakanin jami'an yan sandan da kuma iyayen yaran Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To madalla Allah jika musulmi waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu lokaci ne da za mu kawo muku wannan shiri
Demokradiya a yau Jama'a barkanku da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. A da an taba yi wa Najeriya taken ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Wannan taken yanzu yana nema ya zama dalili na muhawara a tsakanin 'yan ƙasa domin a wannan yanayi na demokradiya da ake ciki na samun walwala da fadin albarkacin baki da wakilci yasa wasu na ikirarin raba ƙasar kashi-kashi. 'Yan kudu sun ce a basu yankin Biafra. 'Yan yamma sun ce a basu yankin Oduduwa yanki daya da bata nemi ballewa ba ita ce yankin arewa amma kuma akwai wata damba wadda ita ce wata shiya a arewar da ta ce za ta bi 'yan kudu ita ce shiyar middle belt menene yasa aka daina ikirarin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ku biyo ni don jin yadda za mu warware zare da abawa tare da ƙwararre a fannin karatun ƙasa da ƙasa da diplomasiya Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan Abuja inda zan yi masa tambayoyi akan komawa ta farkin zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya masu ƙaunar juna babu tsangwama babu tsana ko ƙyama Farfesa me yasa demokradiya a Najeriya ta kasa magance zaman tsangwama da tsana a tsakanin 'yan ƙasa ne
a duk sanda dan adam ya dauki wani tsari irin na mulki da zamantakewa na wata kasa na wani jinsi na wani nahiya yazo ya ce shi al'ambaran sai ya dasa shi za a samu matsala irin wannan na tsangwama matsalar rashin ingantan tafiya da al'amarin da kuma matsalan gane tafiyan gaba daya tunda na daya ba al'ada sa bane ba kuma wahayi akai wanda aka ce ba
to kenan a Najeriya nan ba mu kai wannan manzalin ba kenan yawan shekarun nan da muka yi muna cikin demokradiya
to in kika lura su shekara nawa suka yi suna ta wannan suna ta matsala suna samun matsala shekara 200 da kusan 50 da wani abu suna yi su kuma sun yi imani wannan zama ita ce zama irin tasu ita ce zama wacce ta karbe su ita ce zama wacce duk inda aka samu matsala dole a koma kundin tsarin mulki wanda suka tsaya suka zayyana to mu kundin tsarin mulkin ma gashi yanzu shekara 20 ana ta canja shi ana ta mai kwaskwarima ana ta gyaran shi ana ta nuna wajibi ne dai a duba saboda wasu abubuwa ba za su iya daidaita ba idan ba a gyara su ba idan ba a yi dokoki wanda suka ma shafe wasu ba to a haka za a yi ta tafiya har kuma san da za a ce eh to waye Allah demokradiyyar nan ta inganta amma fa kada ki manta cewa wannan demokradiyyar ba lalle ne ya gamsu da kowa ba akasarin mutane ba su ga roman demokradiyyar nan ba saboda irin yanda ƴan ƙasan suke tafiya da wannan demokradiyya da yanda ake tafiyar da ita demokradiyya ce wacce muka dauka mai tsadan tsiya demokradiyya ce wanda muka dauka kuma wanda na san kai wanda duk inda aka sa akan kujeran in lokacin shi ne to babu shakka zaki ga ya sa san rai da san kai shi bai duba ƙasa yana duba iyalin shi ne aljihun shi ne da mukamin da aka sa shi
to ko shi yasa wasu suke ganin kaman masu muradin zagon ƙasa na ruguza ƙasar ne suke ire-iren waɗannan abubuwa
na farko dai inda za a samu shugabanni nagari sune wanda aka yadda da su aka zabe su suka kuma tsaya tsayin daka su kare muradin kowa da kowa ba bangaren nan ba ko bangaren can ko kabilan nan ko kabilan can to idan da za a samu irin waɗannan shugabannin wanda za su zo su daidaita ƙasa su nuna cewa ga turban da ya kamata ƙasa a sa ta tafi su kau su nuna cewa kuma idan lokacin ka yayi ka kau to wannan ma demokradiya ne ka inganta zaman demokradiya a duniya gaba daya amma akasari ana samun akasin haka ne mutane da yawa an suka hausar rai suke sawa kuma ba su so su kau ba su so wasu su hau ba sa san su ga kuma wata jam'iyya wanda ba ta su ba su ta hau
kai maganar federaliya wacce ita ce muke yi a Najeriya yanzu to za iya cewa federaliya ce ta gaza ko dan badda masu mulkin mallaka suka dasa wa kasar ne
to duka biyu ne na ɗaya na ga miki cewa demokradiyyar nan tana da tsada tsadan ta shine tafiyar da ita ba inda za a yi ka tafiyar da irin wannan demokradiyya na shugaba mai cikakken iko wanda yake yana da iko akan ƙasa da majalisa ba tare da an duba an ga cewa majalisan nan committee da za ta zauna aiwatar da ƙasa kanshi da yanda mulki zai gudana a ƙasa kudade ne masu dama ake nema sannan su kansu ƴan majalisan tunda ba gidajen su suke ba suna zuwa dole ne a ba su wasu kudade na kula da su da iyalansu to waɗannan abubuwa da kuma fita oversight functions su fita su je su gano abin da suka ji ba su tabbatar ba ko kuma za su tabbatar ko su aiwatar ko su yi doka akai to wajibi ne wannan tafiyar da mulki haka yana da makudan kudade to nan kudaden suke tafiya a nan kuma ake samun miskila nan da ake tafiyar da gwamnati to wannan demokradiyya irin na America ne ba shi da sauki mun dauko shi mun dora mu kanmu sannan kuma ba mu da kafofi na shigan kudi wanda kudaden nan ba wai kawai kafa guda daya bane mai to shi yasa dole ne dambin yayi yawa ba zai ji mai ba kuma an riga an bar zane tun ranan gini akasarin abubuwa da ya kamata a Najeriya ba a yi ba yanzu ake yi to a yanzu sai ya zama cewa za a sha wahala na samun albarkan demokradiyya da abubuwan da za su inganta rayuwa a ƙasa to waɗannan suna neman makudan kudade na gaske
ta yaya to zamu magance wannan matsalar
to sai an tashi tsaye an nemo ƴan ƙasa na gari wanda za su yi kishin ƙasar su ji tsoron Allah sannan kuma su sa ƙasa a gaba ba aiki ba ba aljihunsu ba ba iyalinsu ba to idan aka sami irin waɗannan to babu shakka za su nuna hanya za kuma su fito da dabaru yanda za a samu yanda demokradiyyar nan za ta duba talaka amma kowa kika dora a wurin a cikin wannan aiki to zai yi ne yanda wasu suke yi ba zai bambanta ba saboda ba a canja shi kanshi system din ba tunda ba a canja shi ba kowa yake ke da hankoro da kuma burin ya canja al'amari da wahala ya canja al'amarin saboda duka masu tafiyar da mulkin sun dulmiya akan yanayin turba da kuma foundation din da aka gina wannan abu sai an canja wannan foundation an canja tafiyan an canja inda system din yake kafin ki ce zaki dauko wani wanda kike da yakini zai canja al'amari duk yanda yake kuri da ikirarin canji ba zai samu wannan canjin ba domin duka makarabansa na kasa da shi ba shi suke wa aiki ba ba kasa ba suna duba menene za su samu daga shi ainihin system din wato daga shi kanshi foundation din da ya kafa su a tafiyan da suke
professor yaya zamu yi ne zaman tare ko jituwa ta dore a wannan kasa ta mu
to na daidai zai yi wahala ni na sha fada duk inda na tafi zai yi wahala mu zauna lafiya tunda shugabanninmu azzalumai ne duk wanda aka kawo aka dora sai kaga miskilansa yafi na wancan duk yanda kai dade shi duk kuma yanda ka sadaukar da ranka a kansa sai kaga cewa shi ikirari kawai yake ya canja al'amari amma ba zai iya ba saboda system din ba zai iya canja ta ba kuma zai dulmiya a ciki ya lalace ya shagalce ya manta da al'umman da suka wahala domin su ga wannan al'amari ya canja kasa ta canja ta samu walwala na ɗaya kenan na biyu akwai sa hannun yan kasan waje da gwamnatin kasan waje babu shakka ba su son su ga wannan canji su kuma waɗannan shugabanni ba sa so su canja al'amarin saboda sun riga sun zama yan kuntukunsu sun zama karnukan farautansu da an ratsar da su sun shiga wannan gidan suka samu wani alfarma na tafiya wurin su suka je suka yanda kasashe suka ga yanda kasashe suke tafiyar da al'amarin su kuma suka ce to zamu taimake ka a kaza a kaza a kaza a kaza amma ga abin da za ka yi mana shikenan magana ta lalace su kuma wayannan duk yanda ka zo da niyyar canja al'amari ba za ka iya ba saboda su suke juya al'amari a kasa ta fannin duniya da kuma fannin kuɗi da bankuna da business na duniya wanda za a kai a kawo suke canjawa suke da manyan bankuna suke iya fada maka za su taimake ka a fanni kaza wanda ya azzara ya dame ka misali kaman fannin tsaro ne ko kuma talauci ko lalacewan kasa su suka san sirrin su wani lokaci ma suke ƙara dagula al'amarin domin dole ka je wurin su kuma za a ga ma indai kana son wani sa'ida sai ka hada da su su suka san kan al'amarin to idan yan kasa suka ce sun ki aka samu kuma shugabanni na gari sannan aka samu kundin tsarin mulki wanda yake tallafan talaka to sannan ne fa zaki ga canji amma a yanda muke yanzu da yanda muke tafiya yanzu to jani zai fado kowane dan siyasa ne yazo jani zai dauka
yadda shirin ya kawo jiki kenan a yau a madadin Professor Usman Muhammad na Jami'ar Bayes dake nan Abuja ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
ce jiya talata an bayyana Boris Johnson a matsayin wanda ya nasara a takarar masu ra'ayar riƙau da aka kwashe makonni ana yi domin mai gurbin Theresa May a matsayin shugaban jam'iyya wanda hakan ne ya zama sharar fagen gayyatar da sarauniyar Birtaniya za ta yi masa yau Laraba domin ya zama sabon prime minister kasar. Yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa wanda a Republican ne da taki-taken danna wani kudirin doka da aka gabatar da zummar kare zaben shugaban Amurka na gaba daga duk wani katsalandan daga Rasha da sauran kasashe. Hanyar da kasar Sudan ta bi ta iya bin wato za ta iya dadewa ta samun farahula za ta zama mai tsawo da wahala a cewa babban manzan Amurka a kasar mako guda bayan da majalisar mulkin sojojin kasar da kungiyoyin yan adawa suka cin yarjejeniya ta bayyana yadda za a gudanar da mulkin cikin shekaru uku.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin sai dai kafin mu sallama bari mu taya sabon sarkin fadan sarkin zangon kuma si Alhaji Ahmadu Galadima Murna wanda shine Galadimar sarkin musulmin North America kuma tsohon dan lawan kuma si yanzu ya zama sarkin fadan zangon kuma si bayan rasuwan Alhaji wato Ibrahim Mai Talma tsohon sarkin fada. Allah ya yi kansa kuma Allah ya taya riko ya sanya alkhairi a cikin sabon nadi da aka yi. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarfi Hashim Gumal ne ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni Malam CD da kuma injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Kevin Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington muke sallama da ku assalamu alaikum
VOA Afrique.